Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radion sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya muryar arewa. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Muhammad Lalu muke farin cikin sake jin ragamar shirin da wannan hantsin ranar Alhamis 21 ga watan Maris 2019. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa mukaddashin shugaban hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya, wato EFCC, Ibrahim Magu, ya ce ba sa nuna bambanci tsakanin manya da kananan masu aikata laifuffuka. Sannan Sulaiman Mumuni Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridin Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kusan mako guda bayan da aka halaka musulmi 50 dake ibada a wasu masallati a garin Christchurch dake New Zealand, Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta ce za a haramta amfani da duk wata nau'in bindiga mai sifar bindigogin da sojoji ke amfani da su waɗanda suka iya sarrafa kansu. Aiwa Alhamis Prime Minister wacce ta bayyana wannan mataki a Wellington ta ƙara da cewa za a kuma haramta amfani da bindigogin da ke da kunshin harsashe da kuma irin sassan da akan dasawa bindiga domin ta ƙara saurin yadda harsashe ke fita. Ardern ta kuma bayyana wani tsari da za su fitar wanda zai saye irin waɗannan makamai daga hannun waɗanda suka mallake su. Dakarun da Amurka ke marawa baya a yakin da ake a Syria sun fara shiga sako-sako na tangarkarshe da ta rage a hannun mayakan IS, wacce suka karbe a arewacin gabashin kasar. Suna neman barbishin mayakan kungiyar da inda aka binne na kiyoyi da kuma bumabuman da aka danna tarko da su. Wannan mataki na binciken ƙwaraguzan gine-ginen da suka rushe a birnin wato a garin Bakhus na zuwa ne kwana guda bayan da dakarun haɗin gwiwa na SDF suka karbe ikon wannan tunga ta mayakan IS da ta rage, abinda jami'ai suka ayyana a matsayin babban koma baya da kungiyar IS ta fuskanta. Dakarun haɗin gwiwar sun ce mutum 2,000 zuwa 2,500 sun miƙa wuya bayan da suka karɓe raguwar yankin daga hannun mayakan a ranar Talata. Sai dai har zuwa yanzu akwai fargabar cewa mai yiwuwa akwai mayakan kungiyar da dama da suka ɓuya a hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da aka tona da koguna waɗanda aka yi ƙiyasin nisansu zai kai tafiyar kilomita 2 ƙarƙashin ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce China za ta ci gaba da biyan kudaden harajin da aka ƙara mata nan da zuwa wani lokaci ko da an cimma wata matsaya ta kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu.
Talking about leaving them and for a substantial period of time because we have.
Yace muna magana ne akan barin kudaden harajin zuwa wani lokaci saboda mu wato mu samu tabbacin cewa China za ta mutunta matsayin da aka cimma. A cewar Trump, ana samun ci gaba a tattaunawar da ake yi da hukumomin Beijing, inda ce nan da wasu 'yan kwanaki wakilan Amurka za su tafi China domin ci gaba da tattaunawar. Sai dai masana tattalin arziki na ganin China ba za ta amince da matsayin ta Amurka ba. Alƙalma dai sun nuna cewa adadin kayayyakin da China take shiga da su Amurka sun ninninka waɗanda Amurkan take kaiwa China. Hasali ma wannan rashin daidaito a fannin kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu shi ya ɗibi kashi 80 cikin 100 na adadin gibin da Amurka take samu a fannin kasuwancinta da ƙasashen duniya. A yau Alhamis aka shiga yini na biyu na zaman makoki da hukumomin Mozambique suka ayyana bayan da wata mummunar guguwa ɗauke da ruwan sama ta halaka ɗaruruwan mutane a wasu ƙasashen da ke kudancin Afirka. Guguwar wacce aka wa laƙabi da Idai ta yi tafiyar kilomita 170 cikin sa'a guda, inda ta fada akan birnin Beira na ƙasar ta Mozambique mai tashar jiragen ruwa a makon da ya gabata, kafin daga nan ta nausa zuwa ƙasashen Zimbabwe da Malawi. Shugaban Mozambique Filipe Nyusi ya ce mutum 200 aka tabbatar da mutuwarsu, amma bayan wani rangadin ƙasar da ya yi ta jirgin sama ya ce adadin waɗanda suka mutu zai iya kaiwa 1,000. A Zimbabwe ma an samu mutane da dama da suka mutu, kamar yadda wannan jami'in ba da agajin gaggawa na ƙungiyar Red Cross ya tabbatar.
To date we have almost closer to 100 people we have been confirmed dead.
Yace zuwa yau mun samu tabbacin mutuwar kusan mutum 100, sannan ba a ga kusan mutum 200 ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta dauki ragamar wani babban taro da za a yi kan rikicin siyasar ƙasar Libya a wata mai zuwa, wanda ake sa ran zai shafi hanyoyin da za a gudanar da zaɓe a ƙasar wacce take fama da rarrabuwar kawuna. Wakilin majalisar na musamman kan rikicin na Libya, Ghassan Salami, ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ta kafar bidiyo daga birnin Tripoli cewa idan ba a amfani da damar da wannan taro zai bayar ba, zaɓe biyu rage wa ƙasar, wato za a tsaya waje guda ko kuma a ci gaba da fuskantar tashin hankali, inda ce za a gudanar da taron ne a ranar 14 ga watan Afrilu zuwa 16. Gwamnatocin ƙasar biyu da suke takaddama da juna sun amince a share fagen gudanar da zaben gama gari da kuma yadda za a cimma matsayin raba mukamai. Sai dai ƙarin tashin hankali da ake samu a 'yan kwanakin nan da kuma fargabar fitowar dakarun ƙasar kwansu da kwarkwatar su domin fafatawa zai iya kawo cikas ga ci gaban da aka samu zuwa yanzu.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne da wata tattaunawa da wakilin Misali Shehu Ashakeyi da mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya, wato EFCC, Ibrahim Magu, inda ya fara da tambayar shi yadda hukumar take yaƙi da cin hanci da rashawa a yanzu da kuma shekarun baya.
Ba kaman da ba, mutane suka yi abin da suka ga dama, amma yanzu ƙarya ce. Ba za ka iya zalunci jama'a ka ci za a yi komai ba. Mun iyakar gurgudu, mun karbe ma jama'a kudin sata da kudin da aka cuci al'umma, kuma mun kai su court, muna nan muna prosecuting nasu dukka state capitals da kaje account da muna da cases cikin karamin kotu, babban kotu da har court na appeal da supreme court. Mu ne agency da za ka je ka samu muna da cases da yawa. Kaga yanzu kaman wannan shekarar an samu conviction ya kai 213 ba a taba irin wannan ba, kuma duk kudin da aka kwacewa sauran jami'u ma suna yi dukka cikin jami'in ba wanda ya kai mu yawan abin da aka karba a hannun mugaye, a hannun azalumai.
Shugabannin hukumar EFCC da suka gabata an ta zarge-zargen cewa akwai hukumomi daga samuwar lokaci suna faɗan yadda za a gudanar da wannan yaki da cin hanci da rashawa. Kamar kana samun wani lokaci daga sama ana saka ka kai kaza a akar kai kaza?
To akwai bambanci kwarai. Malam Nuri Baru ya aiki da Olusegun Obasanjo, Hajiya Farida Waziri tayi da Goodluck da kuma Mr. Lamurri, dukkan su nasu su kwarai, mun yi aiki tare. Sa'an da ni na samu shine ni ina tare da General Muhammadu Buhari, kasan shi da muna da free hand da shi dai inda za ka yi gaskiya to a ci gaba da aiki ba ruwan shi. To shi ne sa'a ta kuma wallahi ba interference ba wani wanda zai kira ni ya ce sai an yi haka sai ka saki wannan ka kama wancan a ba shi nan.
Na fahimce ka, shugaba Buhari baya saka baki wajen cewa ko an kama wani na kusa da shi ko wannan shi a wani ka kama shi.
Sam baya cikin halin shi wannan. Amma shi zai yi shiwa a yi gaskiya ba zalunci ba mugunta don kai kana wannan fati ko wannan fati a mu dai barayi muke nema.
To wasu shugabanni da suka gabata a baya sun ta kokawa cewa ba su samun goyon baya ta fannin bangaren shari'a, me za ka iya cewa akan haka?
Bangaren shari'a yanzu suna trying amma kasan ba za a samu abin da kai so rana daya. To ana nan ana da kokari. Kaga yanzu wannan shekarar mun samu wajen 213 convictions da kuma ACJA din nan, wannan Administrative Criminal Justice Act 2015 yana taimakawa. Mun yi complain sai kaga za a yi kokarin a yi maganin abin, ba kaman da ba. Akwai sanity kadan, akwai improvement in sanity.
Mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya, wato EFCC, Ibrahim Magu, kuka saurara a hirar da ya yi da Sale Shehu Ashaka. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan.
Gaga de mai gina ra mun gunta, gaga de mai gina ra mun gunta, gaga de mai gina ra mun gunta.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 3:12 na dare. Ga su lamunmu barma da shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkaku da yau. Barkamu da saduwa da ku a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Sunana Sule Mummuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Nakasassu a tarayyar Najeriya sun taka rawar gani a yayin zaɓuɓɓukan da aka gudanar a watannin Fabrairu da Maris ɗin 2019, inda rahotanni ke cewa sun fito ƙwansu da kwarkwatarsu domin kaɗa ƙuri'a, abin da ake kallonsa a matsayin wani ci gaba a bisa la'akari da muhimmancin zaɓe ga kowane ɗan ƙasa. Kamar sauran takwarorinsu na sassan Najeriya, masu bukata ta musamman a jihohin kudu maso gabacin kasar ba su yi kasa a gwiwa ba wajen halartar runhunan zabe, duk da irin kalubalen tsaron da ake fuskanta a wannan yanki, domin a cewar su zuwa da kai yafi ai sako. Ga dai hirar da ta hada wakilin muryar Amurka a jihar Borno Haruna Dauda Biyu da shugaban hadakar kungiyoyin nakasassu, wanne ya fara da gabatar da kansa.
Sunana Ahmadu Umar, kungiyar nakasassu jihar Borno, hadidin kungiyar jihar Borno nakasassu. Ni ne shugaba, chairman na Borno State gaba daya.
Na'am. Kamar kuna da membobi za su kai nan a Borno?
A jere da MMC dai muna da membobi wanda suna da voters card, mun yi zabe. Mun kai mutum 2763 abinda muka yi zabe
ran Asabar. Da kake so in tambaye ka game da yadda kuka gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka a matsayin ku na nakasassu a jihar Borno.
A matsayin mu nakasassu na jihar Borno, gaskiya matakin da su INEC sun doka abin ayaba ne, kuma mun gode musu, Allah ya saka musu da alheri. Bamu taba gani irin zabe wanda ya wuce ran Asabar ba, bamu taba gani a idonmu ba. Mu a disability mun je ba ma shiga layi, direct zamu je kawai a karba abuna ko ana yin live mu ba zamu shiga live ba za a karba protestan namu a yi mana abuna zamu je mu yi zabe mu wanda muke so
kamar ka ce ba za ku shiga live ba wajen tantance dan kamar inda za tantance katin ku tabbatar cewa ku ne masu wannan kati anan kuma ya kuka yi
wajen tantance man sun ga mu disability ne ba zamu shiga wahala ba zamu sha wahala ba za a karba katin mu za su duba kawai su ba mu abunda zamu je mu yi zabe
kamar wanda Allah ya jarabta da rashin gani su ce suka yi nasu zaben
kamar makafi kenan akwai wanda ba sa gani sun wanda sun yarda akwai kamar irin yaran su na gidansu ko kuma matansu masu lafiya ko ƴan uwansu za su kama su zo wanda suke so sai su danna hannunsu a tabbatar a wanda yake so din za a yi zabe
kamar ko su matsalolin da ku fuskanta ne a lokacin da kuke kada guriyar ku
a Maiduguri da ban taba gani irin kwanciyar hankalin mu a kwance kamar irin na wannan zaben ba mu taba gani irin hankalin mu a kwance muka yi zabe kuma ba wani hayaniya ba wani problem muna zaune mu zamu je mu taka kuriyar mu yanzu ni wannan ba angonin da ban yi zagaya a cikin lokacin zabe ba a jere od goma sha biyu duk na zagaya NMC 15 old gaba daya na zaga ranan zabe duk kuma na tabbatar a disability namu makabo kuruma kuturu gurgu ba wani wahalan da ya sha ya jaba kuriyar shi
kamar menene kuke so shi sabon zababben shugaba wato Muhammadu Buhari da Allah ya bashi nasara yayi muku wanda kuke gani ba ai muku ba
wanda abin da muke so babu Buhari tunda Allah ya bashi nasara mu a disability muna nema employment kuma muna nema abunda ya taimaka abunda zai taimaka kanmu ya ba mu ministry na kanmu na disability
wato ma'aikata kenan
ma'aikata annan na kasasu gabaɗaya kowa kowane state ya raba mana ya ba mu kowane ma'aikata na kasasu shine abunda muke so ba Buhari ya yi mana
kamar a jihohi aka kuna da irin waɗannan ma'aikatun ne
akwai jihohi akwai wajejen da diyawa sun dauka sunayen irin wannan abun a jihar Borno babu azan abubuwan da ya mayar da mu a baya da kashin shitima ya tashi zai taimaka na kasu na jihar Borno amma abun da Allah ya kawo na Boko Haram ne Boko Haram da ya kawo wannan shine ya kawo mana masala in ba haka ba abun da ba taba yi ba a Borno an yi kashin shitima yayi dan saboda ya doka advisor na gwamna blind sarki makafi ya bashi advisor na gwamna na disability dan saboda abun da ba mu taba gani ba tunda muka san kanmu ba wanda gwamnan da yayi sai kashin shetima to muna samani gwamnan da zai shiga shi ma zai taimaka mana zai dauka disability a advisor insha Allah
to kamar akwai wasu matsaloli da kuka fuskanta ne lokacin da kuka je kada wannan kuri'a ganin cewa an dauki dan tsawon lokaci wani lokacin an wasu wuraren an samu jinkiri kun fuskanci irin wannan ko a yanzu
abin naku mun gani dai mutane da suna shan wannan abu na amma mu disability gaskiya ainihin ya taimaka mana ba mu sha wahala ba mu sha wahala su shiga live mu ba mu shiga live kuma sun taimaka mana sun gan mu disability ni da kaina ma ban tabi da mota na ba na tabi da machine ne naje kawai sun gani na sauka kawai na mika musu suna karba sun taji sun karba sai suka gani sai suka abuna sai suka samu wannan abun sai naji nayi zabe na abun da nake so sai shine haka
a cikin ku akwai mata wanda su ma Allah ya jarabta da wannan nakasa su kuma ya suka gudanar nasu zabe
su ma mun zagaya gaba daya su ma lamin lafiya suka gama komi da komi su ma lamin lafiya suka yi zaben su dama ainihi dama sanadiya irin dama mata da wanda za su iya ba za su iya su shiga cikin jama'a ba suna jin kunya wannan shine na zagaya gaba daya naje na duba duk wanda yana da voter stand nashi a unit nashi zamu sa shi ba wani wahala ma sai sun gani ma inde na kasa ne za a karba a yi mishi zaben shi
kuma kuna da mata za su kai nawa kungiyar ku
muna da mata ya kai 2000 da wani abu ba
dukan sai ayan kungiyar ku
ya kungiyar mu
da kurame da makafi da gurago
kurame da makafi da gurago da kutare
dukan
su a cikin kungiyar mu suke
kabar menene fatan ku ne ga wannan sabon gwamnati da za a shiga in Allah ubangiji ya nuna mana in Allah sa arata da shugaban Muhammadu Buhari
dama abinda muna roƙo a gwamnati dama a disability a nakasu na jihar Borno a Baba Buhari ya waiwaya ya gani mu ne masu shan wahala a jihar Borno point number 1 ne masu shan wahala dan saboda mu muna tare da Boko Haram akwai rungumin jiyawa dan sanadiyar haka Baba Buhari ya duba ya taimaka na kasasu na jihar Borno inda mu mun tashi mun taimaka mishi da addu'a mun taimaka mishi da kuriya mu dan saboda haka shi ma ya taimaka akwai wanda yara mu suna sun yi makaranta suna da degree suna da diploma har suna da master ma akwai ya dauke su aiki su samu aikin yi su dogare da kansu
na'am okay akwai mayan ku da suka samu Allah ba su dama suka yi karatun zamani kenan
akwai wanda suna da degree makabi akwai wanda suna da degree akwai gurgu wanda yana da degree akwai kurma wanda yana yanzu secretary nawa ma shi kurma ne amma yana da degree
a makarantar
kurame a Ibadan ne ya karanta yayi karatu a Ibadan
to da ƙarshe wani kira zaka yi wa jama'a ganin cewa an zauna lafiya kuma an ci gaba da samun walwala musamman a jahar Borno tsakakanin ayyukan kungiyar ku ganin cewa duk mutumin da Allah ya jarabta da nakasa in yi addu'a ka rabbiya ne
yanzu abin da dama kabin mu yi zabe ma mun zauna mu disability makafi da kurame da guragu da kutare muka zauna muka yi addu'a Allah ya ba Baba Buhari nasara kuma Allah ya bashi nasara kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya mu a Borno mu gaba daya abinda muka yi addu'a dama to kuma har yanzu ba za mu fasa da addu'a ba dan mu na mu disability a Borno wanda yanzu ya zo yana zaune a koban gidana sai yanzu an bari sannan tukuna zan cin sha dan saboda Allah zai karba addu'a mu muna kasaso na jihar Borno
kuma sauraro nan zamu dakatar da shirin na yau a madadin Haruna Biyu da bakon shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako wato jagoran kungiyoyin na kasasu Ahmadu Umar da abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku assalamu alaikum
Madalla a gaida Sule yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Ghana
Zamu so mu sharhin jaridan na yau ne da jaridar Daily Guide wacce ke da kanun labarai kamar haka IGP ya dakatar da jami'an 'yan sanda guda uku game da tsangwama da kuma wulakanta wasu 'yan jaridu guda uku jaridar ta ce Babban Inspector ɗan sandan ƙasar Ghana wato David Asantea Petu ya dakatar da jami'ar ɗan sanda guda uku da ake zargin sun tsangwame wasu 'yan jarida na Ghanaian Times guda uku su waɗannan jami'an 'yan sanda sun hada da Zeko Pari na Ministry's Divisional Police da Sergeant Ebenezer Akofi na Accra Regional Police Headquarters da kuma Corporal Evans Kofi Intim na Police Visibility Unit da ke a nan Accra har yau dai a jaridar Daily Guide kasar Ghana ta dukufa wurin mai shaida harshen Faransanci harshe na biyu a kasar jaridar ta ce ministan kula da harkokin kasashen waje da kuma haɗewan nahiyar Shelley Ayokobuchi ta bayyana cewar wannan ra'ayi na mai shaida Faransanci harshe na biyu a Ghana babban abuda ke a cikin lamari ko kuma dai dami gwamnati na kasar Ghana kenan wanda kuma ya dace da burukan kasar daga jaridar Daily Guide sai mu kuma jaridar Statesman wacce ke da labari kamar haka Ghana ta haɗi ƙarfi da ƙarfi tare da kasar Guinea wurin farfado da masana'antar ƙarfin bauxite na wannan nahiya jaridar ta ce kasar Ghana da Guinea sun shirya tsantsab domin shawararta danganta ko kuma dai haɗin kai wurin farfado da masana'antunsu na bauxite kamar yadda aika samu hudar kasuwanci tsakanin Ghana din da Cote d'Ivoire a fagen koko mataimakin shugaban kasa Muhammadu Bawumia ya bayar da sanarwar haka ga ɗan jarida bayan wani taro a sirce tsakaninsa da Prime Minister din kasar Guinea His Excellency Ibrahima Kasiri Fofana sai kuma jaridar Daily Graph Marasa rinjaya majalisar dokoki na bukatar a fito da sabon kasafin kuɗin shekara ta 2019 sannan sun mika tambayoyi guda biyar ga mataimakin shugaban kasa Dr. Bawumia jaridar ta ce marasa rinjaya majalisar dokoki sun aza yadda darajar CD ke dada yin kasa akan rashin iya tafiyar da harkokin tattalin arziki da kuma daukar tsarurruka
da ba su dace ba da gwamnati kakakin marasarin jayin a fagen kudi wanda kuma mamba ne na kwamitin kudi a majalisar dokoki Mr. Kassel Atufosin ya nuna cewa waɗannan abubuwa suna wargajewa sa'an nan yayi kira ga shugaba Akufo Addo da ya fito da sabon kasafin kudin shekara domin a samu hanyar magance matsalar tattalin arziki da kasar ke ciki da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaidar Ridwan yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho
ko sai 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 ne America kuma magana da alhaji sai America su ya ce ne Nigeria amma zai yi wuri sai san in fara yan kinnatin su sai Allah su san wannan abin da suke yi ko kai kristiyan ne ko kai musulmi ne ko kai wanda baka da addini to shi auna da zuciya su san abin da suke aikata ba ne yi ba wallahi dun ya din da suke yi a nan da duniya su san lafira wallahi za ta kanta akuba masihan lahira bala'i ne su yi tsoron Allah su tausaya ma al'umma su daina wannan al'amarin da suke aikatawa su yi tsoron Allah su daina wannan al'amari wallahi duk abin da mutum ke yi ba Allah na ba shi lamuni ne wallahi ranar gobe kiyama akwai azaba da Allah ya kare ni wanda ke azurtar da dan adam ke cutar da dan adam to yana son in yi tsoron su yi tsoron Allah su daina kama bayan Allah assalamu alaikum sashin Hausa radio America sunana Usman Dogo Madaka Rafilla Kalgamu a halin gaskiya albashin da aka ce an kara za a kara 30,000 a halin gaskiya da dace a ce an kara ma kamfanonin haraji ba tun ya kai kenan an yi kamar da yake nan ba ina kira ga gwamnati ta gaggawa ta dauki mataki a kai duk wanda ya ce zai kara ma gwamnati kamfanonin albashi abin da haraji ta gaskiya an ci baya ba ta ma ko aka yi mamaye ka ta ba assalamu alaikum zai ta America na na abbasar suka mai gulo famfam bugogiri jiyar in ji sauci har jamfara zai tsokaci a kan zaɓen nan na jamhuri shida a gaskiya duk wanda za ka tambaya game da wannan zaɓe za ka ji ake bai yi ba saboda ana nuna ƙarfin mulki ana gayyatar gwamnoni da ministoci da sanatoci domin su nuna zaɓen ko ta halin kaza idan har akwai wata hanya wadda za a fito da ita ba wannan ba to a fito da ita assalamu alaikum mai amurka daga alhaji manuri dan uwa mai Allah daga garin Jega ina kira ga mutane masu garkuwa da mutane dan a ba su kuɗi to ku sani ma'aikatan qur'ani ba kallon mutum na gani Allah da kansa ya jima mai ku yi hankali ku sako Ahmad Suleiman saboda bai da lafiya
madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaru
kusan mako guda bayan da aka halaka musulmi 50 da ke ibada a wasu masallaci biyu a garin Christchurch dake New Zealand Prime Minister Kasar Jacinda Ardern ta ce za a haramta amfani da duk wani nau'in bindiga mai sifar bindigogin da sojoji ke amfani da su waɗanda suka yi iya sarrafa kansu a yau Alhamis Prime Minister wacce ta bayyana wannan mataki a Wellington ta kara da cewa za a kuma haramta amfani da bindigogin da ke da kunshin harsashe da kuma irin sassan da akan dasa wa bindiga domin ta kara saurin yadda harsashe ke fita dakarun da Amurka ke marawa baya a yakin da ake a Syria sun fara shiga sako-sako na tungar karshe da ta rage a hannun mayakan IS wacce suka karbe a arewa su gabashin kasar suna neman barbashin mayakan kungiyar da inda aka binne na kiwi wannan mataki na binciken baraguzan gine-ginen da suka rushe a garin Barkhaus na zuwa ne kwana guda bayan da dakarun haɗin gwiwa na SDF suka karbe ikon wannan tunga ta mayakan IS da ta rage abinda jami'ai suka ayyana a matsayin babban koma baya da kungiyar ta IS ta fuskanta shugaban Amurka Donald Trump ya ce China za su ci gaba da biyan kudaden harajin da aka kara mata nan da zuwa wani lokaci ko da an cimma wata matsaya ta kasuwanci
Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na Hawwa Umar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Muhammad Lalo da ya karanto mana labarai da kuma Salamun Abu da ya taimaka wajen hada shirin da ma injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa auni lafiya